Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Lol FM. Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 6 ga watan Disamba, shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande da Hadiza Kyari ke gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da farko, Hadiza ba mu kanin labarai.
A yau Alhamis, dankin George Herbert Walker Bush za su yi ban kwana na ƙarshe da shugaban Amurka na 41. Amurka ta yi kira ga Russia da ta yi saki da saki jiragen sojojin Ukraine da ta kama kafin bikin Kirsimeti. Bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Yemen suna taron sasanta rikicin ƙasar a Sweden.
Kanin labarai kenan kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji irin kiraye-kiraye da ƙasashen duniya ke yi na ganin an gudanar da zaben shekarar 2018 cikin kwanciyar hankali da lumana a Najeriya.
To in aka yi zaɓe wanda an yi zaɓe ne aka yi shi lumana kuma da gaskiya, kowane ne ya samu nasara zai rike amanarsa, zai rike amanar jama'arsa, kuma zai aiki tsakanin da Allah.
Idan kuma muka leƙa jihar Kano, an buɗe wani shafi kuma ko kuma a ce wani babi na kalamu na karin magana akan wani faifan bidiyo da aka fitar akan zargin da ake ma gwamnan jihar.
Ta abinda Bahaushe yake cewa ka da mage bayan ka ba, in ta ce miyo dole a daga ta, kuma haihuwar ƙarya ba wadatar nono ba. Don haka wannan hukunci da aka yi sai a yi saurare a ji menene matakin da majalisa za ta ɗauka, domin bayan dare akwai wata caca.
Daga bisani kuma Hawa Umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirinta na lafiya uwar jiki. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, dangin George Herbert Walker Bush za su yi ban kwana na ƙarshe da shugaban Amurka na 41 a wata jana'iza da za a yi a garin Houston da ke jihar Texas. Jirgin da ya ɗauki gawar tsohon shugaban daga Washington ya isa birnin Houston da yammacin jiya Laraba. An kuma ajiye gawarsa a cocin St. Martin Episcopal, inda zai kwana domin a ba jama'a damar kallon akwatin da ke ɗauke da gawarsa, wanda aka rufe shi da tutar Amurka. Bayan jana'izar tasa, wace mutane killa ne za su halarta, za a ɗauki gawar a wani jirgin ƙasa na musamman, inda za a yi tafiyar kilomita 120 da ita zuwa inda za a binne shi a ɗakin karatunsa da ke ginin jami'ar Texas ta A&M. Bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Yemen sun taru a Sweden a wani sabon zangon tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin wanda aka kwashe shekaru 4 ana yi. Rahotanni sun nuna cewa rikicin na Yemen na gab da jefa ƙasar cikin matsalar yunwa. An fara tattaunawar ce a birnin Rimbo a ranar Alhamis ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zaman sasanta rikicin shi ne na farko a cikin shekara biyu wanda ake yi tsakanin gwamnatin ƙasar ta Yemen mai samun goyon bayan Saudi Arabia da kuma 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran. Taron na gudana ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke suka kan yadda al'ummar ƙasar ta Yemen ta fada cikin wata hali da kuma kisan ɗan jaridan ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Amurka na musamman kan rikicin Ukraine, Kurt Volker, ya ce akwai buƙatar Russia ta saki jiragen ruwan Ukraine da ta mutukan da su da ta kama a ƙarshen watan Nuwamba kafin bikin Kirsimeti ko kuma kafin bikin sabuwar shekara. a wata hira da ta yi da muryar Amurka a Washington DC. Volker ya ce, Amurka da sauran kawayenta na kasashen yammacin na duba hanyoyi da dama domin a hana Rasha mallake yankin tekun Azov. Ya ƙara da cewa matakin da Rasha ta ɗauka a watan Nuwamba inda ta kai hari ta kuma kama jiragen ruwan Ukraine ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar da take tsakanin Ukraine. Volker ya jaddada cewa ya zama dole Rasha ta saki jiragen ruwan da ta kama da sojojin Ukraine su 24 haɗe da wasu jami'an tattara bayan sirrin ƙasar ta Ukraine. Rasha dai na zargin cewa jiragen ruwan na Ukraine sun shiga yankinta ne duk da gargaɗin da aka musu. A yau Alhamis, wasu sojojin Amurka biyar sun bata bayan da wani jirgin yakin ƙasar ya yi karo da wani jirgin da ke ɗauke da mai. Dakarun sojin Amurka sun ce jirgin yakin mai lamba FA-18 yana ɗauke da matuƙa biyu yayin da ɗayan jirgin ke ɗauke da mutane biyar. Jiragen biyun sun fada cikin tekun Pacific da ke can kudin maso yammacin gabas tekun Japan. Hatsarin ya faru ne a daidai lokacin ana wani horon yadda za a riƙa zubawa jirage mai. Ma'aikatar tsaron Japan ta ƙara da cewa hatsarin ya faru ne kilomita 100 kusa da teku Muroto Cape da ke tsibirin Shikoki. Ma'aikatar tsaron ta Japan ta ce an gano mutum ɗaya bayan da ta tura tawagar ma'aikatan ceto. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar Burundi ta bata umarni ta rufe ofishinta da ke ƙasar. A yau Alhamis, mai magana da yawun hukumar Ravina Shamdasani ta ce sun samu wasiƙar ci a jiya Laraba inda aka nemi da su rufe ofishinsu. Wannan oda da aka ba hukumar na zuwa ne watanni bayan da shugaban hukumar ta kare haƙƙin bil'adama ta ce Burundi na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake yawan kashe jama'a a 'yan kwanakin nan. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Burundi da wata majiya daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce an ba hukumar wata biyu ta tattara inata-inata.
To a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To daga labaran duniya bari mu shiga duniyar rahotanni kuma. Ana iya cewa
a wurin wani taron tabbatar da tsaro da kuma kare aukuwar rikice-rikice yayin zaɓuka, jakadan Amurka a Najeriya, Ambassador Stuart Symington, ya nemi gwamnati da al'ummar Najeriya da su yi duk iya bakin kokari wurin tabbatar da ingantaccen zaɓe cikin kwanciyar hankali da sanin ya kamata. Wannan ba wai kuma alhaki ne kadai na gwamnati ko jami'an tsaro ba, amma wani nauyi ne na dukkan 'yan Najeriya. In wani ya yi kalaman ɓatanci da ka iya tunzurarwa, ba kawai za a jamar burki ba ne, amma kyautuwa ya yi a mai nasihar faɗin abin da ka iya haɗaka mutare. Jakadan na Amurka a Najeriya ya ce fatan duka duniya ne zaben Najeriya da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu zai kasance mai cike da adalci, 'yanci, nagarta da kuma dukkan 'yan ƙasar za su yi aiki don tabbatar da hakan. Amurka ta ce a duk duniyan nan babu wani zaben da za a yi cikin watan Fabrairu da ya kai na Najeriya muhimmanci a wurinta. Daraktan wata cibiyar ƙasa da ƙasa mai suna Mexico a Najeriya, Dr. Darius Radcliffe, ya yi bawa jami'an tsaron Najeriya. Yayin da muke yabawa ma'aikatan tsaro a Najeriya saboda hoɓɓasan ganin tabbatar da tsaro musamman a babban zaben baɗi idan Allah ya kai mu. Muna kuma fatan za su yi aiki ba tare da sare ko nuna bambanci ba. Na tambayi ɗan masanin fika, Alhaji Bababa Aba, ko me yasa Amurka ke ƙara nuna damuwa da kuma sha'awa ga tsarin demokradiyyar Najeriya?
Zaben da aka yi wanda ya wuce, ai alhamdulillah an samu gyara. To so ake kuma a ƙara samu gyara akan wannan. Amerika suna so wannan abin ya yi kyau ɗin saboda in zaɓe ya yi kyau aka samu demokradiyya su ma za su samu moriyar zaɓe. A ci gaban kowace ƙasa yana da alaƙa da yadda gwamnatin ƙasar take tafiyar da ayyukanta. To in aka yi zaɓe wanda an san zaɓe ne aka yi shi lumana kuma da gaskiya, kowane ne ya samu nasara zai riƙe amanarsa, zai riƙe amanar jama'a. Asa kuma zai aiki tsakanin da Allah. Idan aka samu wannan aka samu kwanciyar hankali, su ma za su samu more wannan saboda kasuwanci da ke tafiya tsakanin ita Najeriya da kansu zai ƙara bunƙasa.
Hassan mai na kaina a muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kyau ma saurare, sai a ɗan gafarce mu domin mun samu wadatan garda la rahoton Hassan Maina kaina kenan. Bari mu koma mu shiga jihar Kano kuma, inda wani sabon babi aka bude tsakanin bangaren shari'a da kuma na masu yin dokoki, tun bayan wani fayafayen bidiyo da editan wata jarida ta yanar gizo Daily Nigeria Jafar Jafar ya wallafar, wanda ta ja hankalin mutane da dama a jihar Kano har ma da sauran jihohi, wanda suke ganin ta ya za a warware wannan badakala da wannan abu ya haifar a cikin jihar. Mahmud Ibrahim Kori gare ka.
Wata kungiyar lauyoyi mai rajin wanzar da tsarin demokradiyya a Najeriya, wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria, ce ta shigar da karar gaban kotun a watan jiya, tana kalubalantar hurumin majalisar dokokin ta Kano na bincikar wannan batu. Matakin ya biyo bayan kwarmatan da jaridar Daily Nigerian ta yi ne, wadda ta yada bidiyon mai dauke da hoto da muryar gwamna Abdullahi Umar Ganduje yana karbar waɗancan miliyoyin dala da ta ce ‘yan kwangila ne suka bashi. Bayan wannan kwarmato, majalisar dokokin ta Kano ta kafa wani kwamiti mai wakilai 7 domin binciko sahihanci ko kuma akasin wannan zargi. To amma kungiyar lauyoyin masu rajin wanzar da demokradiyya a Najeriya sun ce majalisar ba ta da hurumin yin hakan, lamarin da ya sanya kungiyar ta garzaya gaban babbar kotun Kano. A zaman kotun ne karkashin jagorancin Justice Ahmad Tijjani Badamasi, ta ce majalisar ba ta da hurumin gudanar da bincike kan irin wannan zargi. Yana mai cewa hukumar 'yan sanda da hukumomin yaƙi da rashawa na EFCC da ICPC ne kawai ke da irin wannan hurumi. Kotun ta kuma haramtawa jaridar Daily Nigerian ci gaba da yayata wancan faifan bidiyo ta kowace irin siga, tana mai cewa kamata ya yi tunda fari shi mawallafin jaridar, wato Jafar Jafar, ya mika waɗancan fayafaye na bidiyo ga hukumar 'yan sanda ko kuma hukumomin ICPC da EFCC. Barista Mohammed Zubair shi ne shugaban kungiyar lauyoyin da ta shigar da waccan kara.
Nasara ce ga demokradiyya na farko, nasara ce ga ita kanta bangaren shari'a da majalisar. Yau an kara fayyace wanne ne hurumin wanne, saboda haka wannan farin ciki ne gare mu, kuma a kungiyance wannan abun farin ciki ne domin mu ma mun ba da gudunmuwa wajen inganta sanin dokokin kasar mu a yau. Da yawa ana ganin magana ce ta bincike akan gwamna, mu maganar da muke a majalisa tana da hurumin ta aiwatar da irin wannan aikin ko ba ta da shi, kuma kotu ta tabbatar da cewa babu zancen bincike ba gaban mu akan gwamna. Shi yasa ba mu karar gwamna ba, gwamna ba ya ci wanda muka yi kara, kuma ba shi ya kara ba. Duk abubuwan da muka nema duk kotu ta duba ta yi hukunci ina wa feba.
To amma shugaban kwamitin da majalisar dokokin ta kafa mai binciken wannan zargi akan gwamna Abdullahi Umar Ganduje, Honorable Baffa Babbada a Gundi, na cewa
to abin da Bahaushe yake cewa ka da mage bayanka ba, in ta ce miyo dole a daga ta, kuma haihuwar ƙarya ba wadatar nono ba. Don haka wannan hukunci da aka yi sai a yi saurare a ji menene matakin da majalisa za ta ɗauka, domin bayan dara akwai wata caca. A dai saurari majalisa, ba ni ne hukuncin majalisa zan ɗauke shi ni kadai in yi bayani ba, amma in aka koma majalisa abinda ta ɗauki matakinta gaba ɗaya da yawunta shi ne za a yi bayani. Idan ta yi shi ne zan yi bayani da yawunta, amma ba zan iya maka bayani a yanzu da yawun majalisa ba, domin sai ta haɗu ta ɗauki matakinta gaba ɗaya shi ne nake da ikon na yi magana a madadinta.
Gabanin wannan hukunci kimanin makonni biyu baya, gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya gurfanar da mawallafin jaridar Daily Nigerian da ta kwarmata wancan bidiyo a gaban babbar kotun Kano, yana neman diyar naira biliyan 3 daga hannun shi Jafar Jafar din saboda bata masa suna. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. wanda masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lallai kuwa sun yi gaskiya. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan rigakafi wanda masu iya magana suka ce tafi magani. Rigakafi wani mataki ne da ake dauka domin kare kai ko al'umma daga kamuwa da cututtuka. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkamu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan rigakafi?
Wasu hanyoyi ne da ake bi wanda ake sa wani bangaren kwayoyin da ke kawo cuta. Sai a sa su a jikin dan adam ko dabba saboda jikin na dan adam din shi kuma yayi wasu nau'i na sinadarai wanda in nan gaba ya hadu da wannan kwayar cuta wannan sinadaran da mutum yayi za su yaki kwayar cutar kafin ta kawo rashin lafiya.
Na'am, to likita, menene muhimmancin yin rigakafi?
Muhimmancin yin rigakafi shine yana rage kaifin cuta, wani lokacin yana kare faruwar cutar ma gaba daya. Akwai cututtuka misali cin zanzana. Yanzu ba za ki ga wanda yake shekara ƙasa da shekara 50 da cin zanzana ba, saboda an samu nasarar yin rigakafi, an kauda kusan a ce an kauda wannan cutar a bayan ƙasa, kuma ci gaban da aka samu ta hanyar rigakafi ne. Akwai cututtuka kamar irin su mashako da sarƙe haƙora wanda shekaru kamar 30 baya da suka wuce, musamman a nan bangaren mu na Najeriya, ana ganin su matuka a yara kanana. A yanzu an samu saukin ganin su, koda kuma an gan su za a ga ba su kai irin tasirin da suke yi a da yadda suke kawo mace-mace ba.
Likita, shin ana iya yi wa kowace irin nau'i na cuta rigakafi ko kuma akwai wasu nau'ika na cuta da kawai su ne ake yi wa rigakafi?
Cututtukan da suke kwayoyin cuta ke kawo su ne ake iya yi wa rigakafi. Amma waɗanda yawanci ba kwayoyin cuta ke kawo su ba, za ki ga ba zai yi a yi rigakafin su ba. Misali, ba za a iya yin rigakafin hawan jini ba. Sannan ko a cikin wasu kwayoyin cututtukan da suke kawo cuta, har yanzu ba a samu alluran da za su iya kawo rigakafin su ba. Saboda haka kwayoyin cuta, yawancin cututtukan da kwayoyin cuta ke kawowa su ne ake iya yin rigakafin su.
To likita, kamar cututtukan da ake gadan su mutum zai iya kamuwa da su ko kuma zai iya gadan su, misali idan wani nashi yana da wannan cutar, su ma irin waɗannan cutar suna da rigakafi ne ko yaya abin yake?
Mafi yawancin cututtukan da ake gado ba kwayoyin cuta ke kawo su ba, saboda haka kin ga kenan rigakafin su zai yi wahala.
To likita, manya kawai ake yi wa rigakafi ko kuma har da yara ma?
Ana yi wa yara tun daga jarirai har zuwa manya shi wannan rigakafi, saboda haka na kowa da kowa ne. Sai dai akan iya samun bambancin yanayin cututtukan da ake rigakafin su a yara da kuma a manya.
To kamar wasu irin rigakafi ko kuma kamar daga wani lokaci ake ba wa yara rigakafi, kamar daga wani shekara ko kuma kwanaki ya kamata a ba wa yara ko kuma ake ba wa yara ma rigakafi?
To kamar cuta irin tarin TB misali, za ki ga ana haihuwar yaro ake yi masa cikin satin farko da aka haife shi, yawanci ake fara yin wannan rigakafi. Da cutar polio ita ma cikin wannan lokaci bayan haihuwa ake fara yinta. Da kwayar cutar hepatitis B ita ma ana fara ta a wannan lokaci. Akwai waɗanda sai an ɗan girma, misali kamar yanzu mafi yawancin alluran rigakafin sankarau, za ki ga an ce sai wanda ya shekara biyu abin da ya sama ake yi wa. Kamar misali waɗanda suke kamar shawara yellow fever, sai wata tara abin da ya sama ake yi musu, saboda haka akan samu bambancin lokacin da ake yin wasu rigakafin.
Tunda mun fahimci cewa akwai rigakafin da ake yi ma tun daga haihuwa, wato tun daga lokacin da yaro ya zo duniya, to shin akwai wasu matsaloli da yaran da ba a yi wa rigakafi ba suke fuskanta?
Ana samun matsaloli, saboda misali idan kamar yadda ba da misalin kamar shekara 30 baya, misali kyanda. Zaki ga kyanda a lokacin mummunan ciwo ne, tana kisa sosai, tana wahal da yara. Mafi yawancin waɗancan yara a wannan lokacin ba a yi musu rigakafi. Amma yanzu na wannan zamanin, misali mafi yawancin yaran da aka yi rigakafi, ko da sun samu cutar nan, zaki ga ba ta da wani tasiri sosai a kansu. Saboda haka yaran da ba su samu allurar rigakafin nan ba, idan suka samu cutar, yawanci suna samun cutar mai tsanani ne, kuma sukan samu matsaloli tattare da waɗannan cututtuka. Amma idan aka yi rigakafin nan, insha Allah, ko da cutar ta faru, zaka ga ta zo da sauki.
To bari mu koma ga bangaren su manya. Kaman rigakafin wani cututtuka ake ba wa manya?
To misali cutar hepatitis B, kinga ana ba manya ita, kamar yellow fever din da muke magana, kamar meningitis, cholera, su typhoid fever, da akwai abubuwan da ake cewa flu, ban san mura za a ce musu. Akwai kasashen da suna da waɗannan mura din saboda nau'i ne na wasu ƙwayoyin cututtuka, akwai waɗanda ake yin waɗannan allurar rigakafi saboda su. Ga mata misali, akan yi musu allurar rigakafi ta ciwon tetanus, wato wanda yake sa jiki ya sassan kare din nan. To kinga waɗanda lokacin da suna da juna biyu, a lokacin da suka zo awo, yana daga cikin rigakafin da ake musu. Saboda haka akwai su da dama waɗanda ake yi wa manya din.
To kamar rigakafi, wasu lokuta ne ya kamata a yi rigakafi? Lokacin da annobar cuta ta ɓarke ne, ko kuma rigakafi akwai lokuta da ko ba cuta akwai rigakafin da ake yi?
Ya kamata a ce akwai wani tsari na lokacin da za a yi allurar rigakafi, ba sai annoba ta faru ba. Misali, a kasashe da dama a Afirka, kusan kasashe 25 waɗanda ake cewa kasashen da suka fi da samun matsalar meningitis, wato sankarau, kusan duk shekara 3-5 akan samu annoba ta balle a wannan yanki. Saboda haka, ganin cewar ana ganin wannan bangare, ya kamata kenan duk bayan shekara 3 ya kamata a yi wa mutanen da ke wurin nan allurar rigakafin, ba sai an jira annoba ta zo ba. Saboda idan annoba ta zo, a tuna cewar mafi yawancin lokaci idan an ba da rigakafin, ba a take a nan rigakafin zai magani ba. Yana ɗaukar lokaci kafin jikin mutum ya sana'antar da waɗannan sinadarai da za su taimaka wurin kare cutar. Saboda haka idan ya riga ya zo lokacin annoba, ba a faye samun amfanin da ya kamata a samu daga wannan allurar rigakafi ba. Amma in an yi su kafin annoba din, to insha Allah za a samu sauƙin matsala.
Wato yakan hana ma annoban kenan?
Mafi yawancin wurare, misali zaki ga ai cututtukan da muke da su yanzu, da sun faru a wasu manyan kasashe, kuma saboda ta rigakafi da kula da tsaftar yanayin abincinsu da wurin zamansu, ta kai ga yanzu wasu cututtukan sun kore su, har ma ba sa bukatar su yi waɗannan rigakafi. Saboda haka idan ana yin rigakafin na akai-akai, to zai kai ga har ciwon ya zama ma bashi da tasiri. Kamar yadda na bada misali da ciwon cin zanzana, zai wahala kaga wanda yake ƙasa da shekara 50 yanzu da ciwon cin zanzana, saboda an yi allurar rigakafin nan, kuma cutar nan kusan babu ita yanzu.
Ga ƙarshe, wacce shawara zaka ba wa masu sauraron mu domin baiwa rigakafi muhimmanci da kuma kare kansu daga kamuwa daga cututtuka?
To rigakafin nan yawanci akwai wurare da dama wanda yake mafi kusa da mutane, wanda zaka je ka samu rigakafin nan, musamman na yara. Akan ba da hannu manyan, ko kuma a baka shawara inda zaka same shi. Yana da matukar amfani da bukatar mutane su rinka zuwa, saboda rigakafi ya fi magani.
To masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace Salam VOA Hausa, da fatan likita ya zo lafiya. Yace waɗanne shawarwari ne likita zai baiwa magidantan karkara waɗanda ke hana matansu zuwa awo a yayin da suka samu ciki? Mai tambaya Yahaya Danno Azare daga jihar Bauchi.
To da bukatar a fahimci amfanin da ke tattare da awon nan, shi juna biyu ko ciki wani abu ne wanda yake yana tattare da hatsarurruka kala-kala, wanda a wurin awon nan ake gano waɗansu tun kafin su nuna kai. misali cutar jijjiga da mata suke samu. Idan ana zuwa awo za a fara ganin alamu kuma a dau mataki kafin a kai wannan lokaci.
Tamasha Allahu, duka abinda za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a shirin wato
Dr. Lawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa Umar da shirinta na lafiya uwar jiki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta shafin yanar gizo.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Safiyanu Gumal Zangon Daura, inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, ‘yan uwana matasan Najeriya, ku mu yi karatun tanitsu mu guji bangar siyasa a lokacin yakin neman zaɓe ko cin zarafin al’umma. Sai sako daga Kabiru Muhammad Bello dan Tani Karaye Sokoto da Bello Niga makanikin mashin Karaye Sokoto, inda suka ce Allah ya sa zaman taron da za a yi a jamhuriyar Niger kan mutane masu bukata ta musamman yayi tasiri wajen taimakawa nakasassu daga jiyayyu har ma da marayu. Muna fata gwamnatin Najeriya za ta yi koyi da irin wannan. Sai sako daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa, inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka, don Allah ku bani dama na yi kira ga ‘yan uwana ‘yan Najeriya da ya kamata mu dubi cancanta a wannan zaben mai zuwa, ba wai jam'iyya ba ko kabila, domin ci gaban kasar mu. Sai wasikar mu daga Balangwari Rano karamar hukumar Rano jihar Kano Najeriya, inda yace Salam BOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Ni wasika ta shawara zan baya wa talakawa, musamman matasa, idan za su yi zabe su zabi mai son talakawansa, ba mai kin talakawa ba kuma ba mai dumama kujera ba. Sakonmu na karshe ya fito daga Alhaji Abbas Mitreda bakin kasuwa jihar Bauchi Najeriya, inda yace Assalamu alaikum sashen Hausa, kiran da ministan tsaron kasa ta Najeriya yayi akan umartar jami'an tsaro da su hade kansu domin tunkarar ƴan ta'adda a arewacin kasar, hakan yayi daidai da fatan al'umma wannan yanki za su bada haɗin kai ga jami'an tsaro domin kawo ƙarshen wannan ta'addanci da yaki cinyewa.
To a gaida Zara Aminu Fage. Yanzu agogon mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 10:27, kamun mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
Alhamis, dankin George Herbert Walker Bush za su yi bankwana na ƙarshe da shugaban Amurka na 41 a wata jana'iza da za a yi a garin Houston da ke jihar Texas. Jirgin da ya ɗauki gawar tsohon shugaban daga Washington ya isa birnin Houston da yammacin jiya Laraba. Bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Yemen sun taru a Sweden a wani sabon zangon tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin wanda aka kwashe shekaru huɗu ana yi. Wakilin Amurka na musamman kan rikicin Ukraine, Kurt Volker, ya ce akwai buƙatar Russia ta saki jiragen ruwan Ukraine da matukansu da ta kama a ƙarshen watan Nuwamba kafin bikin Kirsimeti ko kuma kafin bikin sabuwar shekara. A wata hira da ta yi da muryar Amurka a Washington DC, Volker ya ce Amurka da sauran ƙawayenta na ƙasashen yammaci na duba hanyoyi da dama domin a hana Russia mallake yankin tekun Azov. A yau Alhamis, wasu sojojin Amurka biyar sun bata bayan da wani jirgin yakin ƙasar ya yi karo da wani jirgi da ke ɗauke da mai.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shiryen namu na yau. A yau ma za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine akan hukuncin da kotu ta yanke a jihar Kano wanda ke kawo takaddama a tsakanin 'yan majalisun dokokin jihar dangane da abun goro da aka ce gwamnan jihar ya karba. Yanzu kuma a madadin wadda ta tayani gabatar da shirin, Hadiza Kyari, da wadda ta hada shirin kuma ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na yanzu Mr. Dan, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lafiya sai a gyara zama domin shirin yau da gobe.